أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسوعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سايتك سمتوا تردكوا ونماكوا ونرانا تأسبر أشرنا تقوى سلوة جماعة أولى نشكرا تدفو لها بريه دودة 35 بيربا أن محمد صلى الله عليه وسلم دقا قرمى كزوى مدينة وليزو بيدا أشرنا تراغ وتمارس نشكرا تدفو بيدا شاهدو kamar dai da masarawa aka saba shirin fatuwar rahama shirin ne da kan amsa tambayoyin da kowa aika ta lambobin waya 0805544413 wato 0805544413 ko kuma 0707778442 wato 0707778442 ko kuma ta kan 0706044455 wato 0707064455 haka zalika za ku yi aiko da tambayoyin ku ta kan adireshin mu na email a faturahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na faturahma dake dandalin sada zumunta na Facebook kamar dai da aka saba muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake fatan kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akarmak Allah bismillah
alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du wa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari a cikin sahih muslim wanda ya ruwaito shi daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana ya kwana a gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama cikin dare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farka yayi aswaki yayi alwala sannan ya karanta ayoyin karshe na cikin suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa karshen sura yace sannan ya tashi yayi alwala sannan ya tashi ya sallaci raka'a biyu cikin wannan salloli a cikin wannan raka'o'i biyu ya tsawaita tsayuwarsa da ruku'unsa da sujudarsa sannan bayan ya gama ya danyi bacci kadan sannan ya tashi ya kuma aikata haka ya sallaci raka'o'i shida duk kuma sanda zai yi sai yayi alwala yayi aswaki ya karanta waɗannan ayoyi sannan daga ƙarshe yayi wutiri da raka'o'i guda uku sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallarsa kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa a cikin sallarsa ko cikin sujjadarsa yaji yana karanta ko yana wannan addu'a yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'alni wa ja'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran waj'al min tahti nuran allahumma atini nuran annabi sallallahu alaihi wa sallama yana roƙon Allah ta'ala da cewa ya Allah ta'ala ka sanya haske a cikin zuciyata ka kuma sanya haske a harshe na ka sanya haske a ji na ka sanya haske a gani na ka sanya haske a baya na ka sanya haske a gaba na ka sanya haske a sama na ka sanya min haske a ƙasa na ka sanya ni na zama haske wannan hadisi zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallar sanafila ya kasance yana roƙon Allah ta'ala ya haska kashi ya bashi haske a dukkan ga dukkan gabansa gaba daya na zahiri da na batini ya roki ta Allah ta'ala ya haska ka masa zuciya domin haske shine wato abinda zai zama shiriya ga mumini a cikin wannan rayuwa ta duniya yayin da mumini ya kasance shiryayye ne a rayuwarsa ta duniya to wannan shine yake cikin haske wanda kuma ya saki shiriya ta Ubangiji ya saki abinda Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi abinda ya saukar a cikin littattafansa to babu shakka wannan ya bar haske zai samu kansa cikin duhu ne shi yasa Allah ta'ala ya sifanta musulunci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi a matsayin haske duk kuma wani abu ba musulunci ba ko wata hanyar da ba musulunci ba ko addinin da ba musulunci ba to Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa dufaini Allah ta'ala yana cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan-nur ila adh-dhulumat Allah ta'ala shine majibincin waɗanda suka yi imani, yana fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske. Waɗanda kuma suka kafirta, wato majibuntan su sune shaydanu waɗanda suke fitar da su daga dufai, daga haske zuwa dufai. Ubangiji ta'ala ya sifanta abinda ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya bashi na Alkur'ani, na shari'a, na sako. Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa haske ne. Allah ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka muka yi maka wahayin wani ruhi daga al'amarin mu. Wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman, baka san menene littafi ba menene imani, walakin ja'alnahu nuran, sai dai mun sanya wannan abinda muka yi maka wahayin sa na shari'a, na shari'a mun sanya shi ya zama haske. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, wanda muke shiryar da bayin mu, wanda muka ga dama daga cikin bayin mu da shi. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kuma lalle kai ya rasulullahi kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici. Haka nan Ubangiji ta'ala yake cewa قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. الله تعالى yake cewa hakika wani haske yazo muku daga ubangijinku da littafin da yake mai mabayyani. Yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam, Allah ta'ala yana shiryar da wanda ya bi ya zabi yarda Allah, yana shiryar da shi hanyoyin tsira, hanyoyin kubuta ta hanyar wannan alqur'ani, ta hanyar wannan haske. Yana fitar da su kuma daga dufai zuwa ga haske da izinin sa, kuma yana shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici. Ubangiji ta'ala ya sifanta abinda ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa haske ne. Haka nan Ubangiji ta'ala yana fada, yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanu min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, ya ku waɗanda suka yi imani, ya ku mutane, qad ja'akum burhanu min rabbikum, wata hujja ta zo muku daga Ubangijinku, wa anzalna ilaykum nuran mubina, mun saukar muku da wani haske wanda yake mabayyani. Don haka wanda suka bi Alkur'ani, suka bi koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka rike musulunci, waɗannan su suke rayuwa a cikin haske. Wanda duk ya kasance ya saki koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwa ta musulunci, wannan a cikin duhu yake rayuwa, cikin fagamniya yake da dimuwa, ba zai taba gane abin da yake maslahar sa ba, abin da yake amfanin sa a duniya da lahira. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha, yanzu ashe wanda yake matacce sannan muka raya shi. Afa man ka'a wa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, muka sanya masa haske wanda yake tafiya da shi cikin mutane. Wato muka bashi musulunci, muka sa masa musulunci a zuciyarsa, ya musulunta, ya kuma rike addinin musulunci, ya rika aiki da shi. To wannan shine muka sanya wa haske, da wannan hasken ne yake tafiya cikin mutane, yake iya gane abin da ya dace da kuma abin da bai dace ba, yake iya gane inda ya kamata ya sa kafarsa da inda bai kamata ya sa kafarsa ba. Kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha, wanda zaka daidaita shi da wanda yake cikin dufai, dufan da ba zai fito daga cikin su ba. Haka wanda baya, wato baya neman ya san shari'ar Ubangiji da abin da Allah ta'ala ya ko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yayi aiki da wannan, to wanda yana cikin duhu, ba duhu ɗaya ba, yana cikin dufai, yana cikin duhu, amma dai duhu na kafirci ko na shirka hada Allah da wani, ko kuma duhu ainihin na saban Allah, ko duhu na jahilci, ko duhu na munafici, ko yana cikin duka waɗannan dufan ma gaba ɗaya. Shi yasa ta Allah ta'ala ya ce auka zulumatin fi bahrin lujjiyin yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Allah ta'ala ya sifanta hanyar da waɗanda suka kauce wa hanyar Allah suke bi, hanyar su kazulumatin kamar dufai ne, fi bahrin lujji, a cikin wani teku wanda yake cike da ruwa, yana turo ko yakshahu mawjun min fawqihi mawjun, igiyar ruwa na lullube shi wata igiyar ruwar a saman wata min fawqihi sahab samanta kuma ga girgije ga kuma duhun dare zulumatun ba'daha fawqa ba'd duhu ne sashin sa bisa sashi idza akhraja yadahu lam yakdi raha inda zai fito da hannunsa cikin irin wannan yanayi ba ma zai iya ganin tafin hannunsa ba Allah ce fa ballam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda duk Allah bai sanya masa haske ba to wannan ba shi da wani haske saboda haka wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallam sau da kafa ya bi shiriyar sa to wannan shine yake cikin haske allazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma ulaika humul muflihun Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka girmama shi suka taimaka masa suka bi hasken da aka saukar tare da shi to waɗannan su ne masu rabauta Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila siratal aziz al-hamid ubangiji ya ce wannan littafi ne da muka saukar maka wanda zaka fitar da mutane da shi daga dufai zuwa ga haske da izinin ubangijinka zuwa ga tafarkin Allah wanda yake shayebo kuma wanda yake gagaraba dau shayebo saboda haka bin tafarkin Allah shine samun tsira wanda suke bin tafarkin Allah waɗannan su ne za su tsira duniya da lahira su za su rayu cikin haske su za su rayu da manufa su za su san abin da ya dace dukkan wani abu da zamu je muna nema muna lalube wanda muke ganin cewa ko shine zai warware mana matsalolin mu na yau da gobe matukar ba mun dawo zuwa ga tafarkin da Allah ta'ala ya tsara wa dan adam ba to wallahi ba za mu taba samun hasken da zai haskaka mana gaban mu ba ba kuma za mu taba fita daga cikin matsalolin mu ba ubangiji ta'ala ya sifanta abinda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine haske wanda duk ya barshi to ya jefa kansa cikin duhu ne ya jefa kansa cikin turkaniya ya jefa kansa cikin dubganiya ba zai taba samun mafita ba cikin al'amarin sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha hakana hariha la yazigu anha illa halik na barku akan wani tafarki wanda yake faraƙal daransa kamar rana yake wato yadda yake da haske da rana haka yake da haske da daddare babu wanda yake kaucewa wannan tafarki sai halakakke saboda haka sakin hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama halaka ne sakin hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallama da rashin yi masa da'a da kin bin shiriyar sa da rashin bin tsarin sa to babu shakka wannan rayuwa ne a cikin dufai wanda duk kuma yake rayuwa a cikin duhu to komai ma na iya samun sa ba zai san akan wace irin hanya yake tafiya ba ba zai san kuma ina ya dosa ba duk matsalolin dan adam yake fama da su a duniya yau gaba daya ba komai ya jawo masa ba illa sakin hanyar ubangiji ta'ala wanda ya aiko annabawa ya saukar da littafai domin ya dora dan adam akan su domin ya dora dan adam akan wannan hanya domin ya haskaka masa rayuwarsa amma dan adam ya sa kafa ya shure ya taki ya yadda cewa ya rayu cikin duhu to babu shakka wanda ya kasance cikin irin wannan yanayi ba zai taba fita ba har sai lokacin da ya dawo zuwa ga shiriyar Allah har sai lokacin da ya dawo zuwa ga hasken da Allah ta'ala ya ce ya saukar ga dan adam wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske wanda yake mabayyani Allah ta'ala ka ba mu dacewa Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ta'ala ka cika mana hasken mu a duniya da lahira
amin sumu amin akrabakallah tambayar mu ta farko a wannan mako ta fito ne daga Mustafa dan mama wanda ke cewa malam ya hukuncin yin istighfari lokacin tayar da sallah
to a lokacin tayar da sallah ba a ce a yi istighfari ba lokacin da ake istighfari bayan an gama sallar wato bayan mutum ya gama ibada ya gama bautar Allah ya yi wani aiki na ibada ga Allah ta'ala to a lokacin aka shar'anta masa sai ya yi istighfari wato yana neman Allah ta'ala ya gafarta masa abinda tana yiwuwa yayi na kuskure a cikin wannan ibadar wataƙila akwai abinda ya kamata yayi bai yi ba wataƙila akwai abinda bai kamata yayi ba kuma yayi to irin wannan gajiyawar ta dan adam da kasawarsa ita ce dan adam yake neman gafara akan ta Allah ya yafe masa kada ya kama shi da abinda yayi bisa kuskure ko rashin sani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Aisha radiyallahu ta'ala anha take gaya mana idan ya gama sallah sai ya ce astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram da ya gama sallah sai ya fadi wannan ba kafin a fara ba shi yasa haka ko aikin haji Allah ta'ala da ya fadi maganar aikin haji sai ce to in an gama aikin haji an gama tsayuwa arfa mutum kada ya rika jin cewa to ai na gama tsayuwa arfa yanzu me zan nemi gafara kuma ai an yafe min komai da komai sai Allah ta'ala ya ce idza afattum min arafat fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin sai thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim Allah ta'ala ya ce idan kuka gangaro daga arafa to ku ambaci Allah a wajen da ake kira al-mash'ar al-haram fadhkuruhu kama hadakum ku ainihin ambace shi kamar yanda ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin da kun kasance gabanin Allah ya shiryar da ku kuna cikin batuttu ce summa afidu min haythu afada an-nas sannan ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa astaghfirullah ku nemi gafarar Allah kaga an gama tsayuwa arfa amma Allah ta'ala ya ce a ci gaba da neman gafarar sa dan adam ya ci gaba da yawan fadar musulmi ya ci gaba da yawan fadar astaghfirullah astaghfirullah kaluba Allah ta'ala da yayi magana masu tashi cikin dare su yi kiyamul layli su yi salloli sai ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sai ce bil ashari hum yastaghfirun kadan suke yin bacci da daddare da asuba ta kawo kai kuma sai su yi ta neman gafara kaga sun cika daren su da kiyamul layli amma da asuba kuma suna ta astaghfirullah astaghfirullah saboda ka bayan ka gama to sai kuma kai istighfari ba wai kafin ka fara ba ba anan ake to astaghfirullah wannan shari'a bata zo da wannan ba haka ga abinda idza ja'a nasrullahi wal fath ci wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai da akai maganar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa nasarar Allah ta zo da budi mutane sun zo dodo dodo kungiya kungiya suna shiga addinin Allah wato kamar aikin da Allah ta'ala ya dora maka na isar da sako ka kammala shi ka gama shi mutane sun karbi addini kungiya kungiya to kuma kai tasbihi ka nemi gafara to bayan ya gama aikin sai Allah ya ce to kuma ya tasbihi ya nemi gafara sai yasa Aisha ta ce to wannan shine yake fada a cikin sujjadar sa ce subhanallahi 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 wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi wa subhana rabbil a'la wa bihamdi saboda haka kaga ashe ba wai kafin ake yi ba bayan ake yi sannan kuma shi babin istighfari ko bayan wannan abu da yake inda ka zauna zaka yi istighfari akwai kafaratul majlis idan mutum ya zauna guri sun tattauna ko sun yi meeting ko sun yi hira in za a tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta abinda dan adam zai fada abinda musulmi zai fada ya zama masa kafara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik kaga bayan an gama zama an gama meeting an gama tattaunawa an gama hira za a watsi to sai a nemi gafarar Allah koda a ce an yi subul da baka koda a ce an yi kuskure an yi abin da bai kamata a yi ba to Allah ka gafarta mana wannan abu da muka yi muna kuma tsarkake ka saboda ka shi ta kofar istighfari abu da take kuma daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Umar yake cewa a majalisi daya a zama daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya istighfari 100 a zama daya saboda in har annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ubangiji ta'ala yake cewa ya gafarta masa abin da ya gabata da wanda ma bai aikata ba na zunubin sa in har akwai ya gafarta masa amma duk da haka yana yin wannan saboda haka wannan kofa abu da take amma ita shari'a tana da kuma tsare-tsaren ta abu kaza sai a ce ka fadi kaza abu kaza ka fadi kaza haka za ka ga mutane da yawa lokaci da ka ake yin abubuwa inda aka ce a fada sai ka gaba a fada inda ko ba a ce a fada a nan ba sai ga mutane sun kara yanzu kaga wannan na bayan sallah din wani wasu ba su san ana yi ba kuma shine aka ruwaito to annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah yana yi kana idan sarafa min salati safara salatan thumma qala allahumma anta as-salamu minka as-salam tabaraka ya dhal jalali wal ikram kaga mutane ba a san wannan ba in za a shiga masallaci akwai addu'a da aka ce a fada za a shiga masallaci amma wani in ya tashi mai kuma wannan addu'a sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah sai ya shiga masallaci to galibi jahilci ne ke kawo haka da kuma wato abin nan aiki da kundinka a rika kiyasi da ka to ai ya kamata in yi kaza tare da cewa ba wai karantar da shi akai ba wani littafi da ya dauka na musulunci ya karantar da shi ba kawai dai haka ya ransa ya riya masa sai yake yi to a shi kuma musulunci ba haka yake ba
to masha Allah tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin wanda ake amince masa wajen fada masa sirri kuma sai ya je ya fada wasu kuma wani mataki ya kamata a dauka a kansa daga Muhammad Ali Usman
matakin da za a dauka a kansa ka dai gaya masa ya nuna ba zai iya rike maka sirri ba an gaya mutum sirri musamman ma abinda ya shafi mutuncin mutum wani sirrin da ya shafi mutunci in ka fada watakila zai zuba masa da mutunci ko a rika ganin shi wani iri daban to kaga wannan bai kamata ka fada ba inda har ya amince da kai ya gaya maka wanda duk ya amince maka ka ci amanar sa wannan ka shiga haƙƙin sa Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kar ku haƙinci Allah da manzonsa kada ku haƙinci amanar da take tsakaninku sirri da mutum zai gaya maka amana ce to kada ka haƙince shi kana sani mataki da zaka dauka shine kar ka ƙara gaya masa sirrinka tunda ka fahimci cewa ba ya iya rike sirri
wani ya ce matar da mijinta ya rabu da ita kuma ba su sake haduwa ba sai bayan shekara hudu ta zo masa da jariri ta ce ɗansa ne shin shari'a ta yadda ya karɓa
to akwai batu da aka yi ta yi a baya can dangane da aqsa muddatul haml cewa ciki yana kai shekara nawa babu wani nassi da ya ce ciki yana kai sama da watannin da ake yi a haihuwa to watanni tara ba kuma wani nassi da ya kore cewa ciki baya yi awa shi yasa malamai suka yi ta sabani har ma wasu suke cewa abinda za a dogara da shi shine alwujudu me aka gani me aka ga ana yana faruwa to wasu suka ce ai an ga wasu an yi cikin su ya shekara uku kamar Maliki ke cewa akwai wani Muhammad ibn Ajlan gowa masa ta yi cikin sa a Madina ya shekara uku a cikinta to a wancan lokacin duk ana zaton hakan za ta iya yiwuwa a dauki ciki ya shekara uku ba a haife shi ba saboda a wancan lokacin harkar ilimi na likitanci bai ci gaba ba a samu na'urorin da za a iya aunawa a gane cewa mace tana dauke da ciki ko ba ta dauke da ciki sai dai kawai in an ga cikinta yana kumbura kuma an ga ta daina jini shikenan sai a ce ai ciki ne da ita to sai a yi ta tafiya akan cewa ko da lokacin haihuwar yayi ba ta haihu ba sai a ce kwantaccen ciki ne sai a yi ta yadda da hakan amma daga baya bincike ya nuna ba wani kwantaccen ciki ko dai mace tana da ciki ko ba ta da ciki amma ba wani ciki sunan shi kwantacce in har tana da ciki to za ta haihu lokacin da abin nan sunnar ubangiji kauniya sunnar sakadariya ta gudana al'adarsa ta gudana mace ta haihu a cikin su shi yasa cikin malaman dadin macen akwai wanda suka tubure suka yarda kamar Ibn Hazm da cikin wanda suka tubure cewa su ba su yarda cewa akwai kwantaccen ciki ba duk da cewa shi ba wai likita bane ba kuma wata na'ura ya auna to amma shi tunda yaga ubangiji ta'ala yana cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra cewa walwalidatu yarzina auladahunna hawlaini kamilaini ce to 30 shahra kaga aqallu muddatul haml zai ta zama 6 ashhur to aqsa muddatul haml abinda aka sani shine ta zama wata tara saboda haka wata tara dinnan shine abinda za a iya yadda cewa ciki ne mutaki da shi ta haife shi kuma a daidai wannan lokacin amma sama da haka shi yana cewa sunnar ubangiji bata gudana haka ba saboda haka bai kamata a keta sunnar ubangiji ba saboda wani tunani ko wani zato ko wani wahami da wasu suke yi to daga baya kuma likitoci sun tabbatar da cewa a ilimance ba zai yiwu ba a ce wani ciki ya kwanta shekara da shekaru yana nan ba a haife shi ba saboda kaga babu maganar cewa wata ta zo zuwan ciki bayan shekara hudu an saki ta ta zo ta da wani da jariri ta ce wannan dan wanda mijinta ne kuma a kakafa masa sannan kuma a shari'ance ko da matarsa ce tana ɗakinsa ta zo da wani da ya ce ba yadda ba ɗansa ba ne shari'a ba ta tilasta shi ya zama ya rike shi a matsayin da illa iyaka kawai abinda aka ce su je su yi la'ani su yi rantsuwa da tsinuwa a cikotu abinda shari'a ta tsara da shi da matar kowa ya je rantsuwa gaban alkali wanda aka fi sani da la'ani idan duka suka yi to shikenan ba za a jingina wa shi wannan mutum dan ba za a ce ɗansa ba ne wannan koda kuwa tana gidansa bai ma ce ya saki ta ballantana kuma ya riga ce ya saki ta ba ta gidansa shekara da shekaru kuma ta zo da ɗa kuma a ce shari'a ta ce sai ka karɓi cewa ɗanka ne wannan babu wanda zai faɗi wannan dan cewa ka alwaladu lil firash shi yanzu ba firashi bane ba mijinta bane sau don mai zajin gina masa da shi yasa shari'a wajen saki ta kawo tsari inda duk za a bi wannan tsarin da shari'a ta kawo a wajen saki duk ba za a kai ga haka ba mutum zai saki matarsa saki na sunna ko dai ya saki ta tana da ciki ya tabbata tana da ciki shi da kansa ya san tana da ciki ko ya saki ta bayan ta yi tsarki wato ta yi jini ta yi tsarki ba tare da ya kusance ta a wannan tsarkin ba shine wannan sunna da Allah ta'ala ya shar'anta miji in zai saki mata sai saki ta shine fatalliqu hunna li iddatihinna din da aka fada to wanda yayi haka shine at-talaqus sunni shi saki na sunna ya sake ta bayan ta yi tsarki tsarkin da bai kusance ta a ciki ba ko kuma ya sake ta da ciki ya san cewa tana da ciki amma kada ya sake ta bayan ko dai tana cikin jini ko kuma a'a bayan ta yi jini ya kusance ta kuma ya sake ta bayan ya kusance ta wannan duk shari'a ta hana wannan saboda to da a ce ana bin wannan ka'idojin ya tayi jini tayi tsarki ko bai kusance ta ba kuma tayi sake ta kaga ba kuma wata maganar cewa bayan shekara 1 2 3 har 5 har kaza ta zo ta ce masa ai ga wani da kuma danka ne kuma har a tsaya ana takaddama akai saboda haka babu wani inda shari'a ta ce sai ya karbi wannan a matsayin dansa
sai sakon RA Idris mun jibir yake cewa malam menene bambanci tsakanin riwaya da diraya a ilimin hadisi
to magana mashhuriya cikin bangaren malamai aka ce riwaya abinda ya shafi ilimin musalahu alhadith din shi kansa mutum ya san ka'idojin yadda ake riwayar hadisin riwayar hadisi tana da ka'idoji akwai wanda ake karban hadisin sa akwai wanda ba a karban hadisin sa akwai wanda ake karban hadisin sa amma da sharadin a samu wani wanda zai tabara masa baya akwai kuma yadda ake tabbatar da ya ji hadisi ko bai ji ba da dai ka'idoji ne da malami suka rubuta wanda ake kira ilmu salih alhadith to wanda bisa doran su ake riwaya ilmu alhadith dirayatan kuma shine ka san ma'anonin hadisin abubuwan da hadisin suka kunsa bayan ka tabbatar da cewa wannan hadisin na annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa to wannan magana da yayi mai take nufi idan wani umarni ne da ya bayar a cikin hadisin ka san cewa umarnin na wajibi ne ko umarnin na mustahabbi ne in hani ne ka sani hanin nan na haramun ne ko kuwa hani ne na karhanci sannan in akwai wasu abubuwa wanda suke da alaka da sharuɗa ka san cewa sharadi ne ko ba sharadi bane da irin waɗannan to wannan bayanin da zaka samu wanda malamai suke yi dangane da kowane hadisi shi yake kira ilmul hadisi dirayatan wato shine a takaice ka san fiqhun da yake cikin wannan hadisi shine fiqhul hadisi saboda haka akwai wanda shi riwaya kawai yake yi malami ne da ya shahara wajen riwaya amma bai shahara wajen ilmul hadisi dirayatan ba kamar al-A'mash Sulaiman ibn Mihran kaga za ka ta ganin sunan sa cikin isnadi ya rawaito hadisi yana cikin tabi'ai amma ba za ka ga maganganun sa wajen bayanin ma'anonin hadisin saboda ka ya shahara wajen riwaya amma bai shahara wajen diraya ba sabani irin su Imam Malik wanda suka shahara wajen riwaya da diraya kamar irin su Imam Ahmad wanda suka shahara wajen riwaya da diraya kamar irin su Imam Bukhari wanda suka shahara wajen riwaya da diraya da ire-iren sunanan su ba da dama saboda haka abinda ake bukata shine mutum ya zamana ya san ilmul hadisi riwayatan din ya san dirayatan din ko in ya san riwayatan din to ya zamana kuma akwai waɗanda suka san diraya din wanda za su iya bayanin wani hadisi bayan ya tabbata sai su bayanin cewa ga abin da ya kunsa ga hukunce-hukuncen da suke karkashin sa
sai sakon Najib Amin Abdulhamid wanda ke cewa malam ne yafi inganci tsakanin riƙe hannu a sallah ko kuma sakin sa
to hadisai da suka tabbata ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayanin sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam suna bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora hannunsa na dama akan nagu a sallarsa ko dora akan tafin hannunsa ko dora akan abin nan tsintsiyar hannunsa ko ya tsora akan sangalin hannunsa ko ya dora ko ya riki sannan ya dora akan kirji wannan su ne suka tabbata hadisin Wa'il ibn Hujr ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya dora hannunsa na dama akan nagu ko hadisin Sahal ibn Sa'ad wanda yana cikin Sahih al-Bukhari yana cikin kuma Muslim Imam Ahmad ta yana cikin Sahih al-Bukhari na cikin Muwatta na Imam Ahmad na Imam Malik cewa mutane sun kasance ana umartar su kana nasu umaruna an idza salla ahadum an yadha yadahu al-yumna ala al-yusra ana umartar mutane sahabi in yace ana umarta to mai umarni shine Annabi sallallahu alaihi wasallam dan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake umarni ta hanyar ibada yace ku yi kaza ibada ce ko ku bar kaza haramun ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a gurin malamai kakab idan Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi yace an umarce mu ko an hana mu to mai umarnin da hanin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace kanan nasu yi umaru ana umartar mutane su dora hannunsu na dama akan nagu a cikin sallah sannan akwai hadisi wanda ya tabbata shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi Abdullah ibn Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yana daga cikin abin da aka umarci annabawa su gaggauta bude baki su jinkirta sahur sannan su dora hannunsu da dama akan nago a cikin sallah. Haka Imam Malik a cikin muwadda a babin kitabus salah inda ya magana sallah babu wani hadisi da ya kawo kwaya daya da ya shafi sakin hannu sai dora hannu din shine ya kawo a cikin littafin sa muwadda. Shi yasa Ibn Abdul Barr yake cewa Imam Malik shi kansa bai gushe ba, dora hannun sa yake na dama akan nago a sallah. Wannan shine abin da ya tabbata a hadisance a cikin riwayoyi, riwayar Ibn Mas'ud, riwayar Wa'il Ibn Hujr, riwayar Sahal Ibn Sa'ad da sauran wasu daga cikin sahabbai wanda suka rawaito wannan. Illa iyaka dai kawai magana wacce take ingantacciya ta malamai shine dora hannu akan na dama akan nagu a cikin sallah sunna ne, ba wai wajibi bane. Da a ce mutum ya saki hannu, ba za ka ce sallar sa ta bace ba, sallar sa ta yi. Amma ya bar wani abu na sunna da a ce yayi shi, to sallar sa za ta fi samun kamala. Amma babu wani malamin da ya taba cewa wanda ya saki hannu a sallar sa ta bace. Maganar da malamai suke shine wanne ne ya tabbata a sunnanci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, wanda kuma ya tabbata din Allah hakika su ne wannan dorawa shi ne ya tabbata. Sakin wasu malamai sun ce a saki, to amma dai sakin ba shi ne ya tabbata a sunnanci ba. Kuma dan mutum ya saki ba a cewa sallar sa ta bace, saboda shi saki shi dorawar ba wai wajibi bane, shi dorawar sunna ce. Rashin dorawar baya lalata sallah, barin wani abu na sunna a cikin sallah baya lalata sallah. Sauraka kuma wanda yake saki, wanda yake rike hannu zai iya bin mai sakin hannu zai iya bin mai rike hannu sallah.
Wani ce shin ya halatta wanda ke da tawaya yayi limanci ga jama'a daga DS na uku?
To ya danganta da irin tawayar. In tawaya ce wacce ba za ta hana shi wani rukuni daga cikin rukunan sallah ba, zai iya yin limanci. Kamar ka ga makaho yana da tawaya ta hanyar ta fuskar baya gani, amma kuma ba za ta hana shi wani rukuni daga cikin rukunan sallah ba. Saboda haka tasihu imamatu, wanda suka ce ba zai yi limanci ba wai saboda ba zai iya kare kansa daga wani abu na najasa, ba zai iya samun najasa bai sani ba, wannan magana su tana da rauni. Wanda yake makaho zai iya sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafiya yakan na'ibantar da Abdullahi ibn Ummi Maktum, wanda kuma makaho ne. Kuma duk wanda yake na'ibin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Annabi ya nan, to abubuwan da Annabi yake shi zai ci gaba da yi. Daga ciki akwai limanci, ba za ka taba samun inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya togaciya ba, yace gashi nan na'ibi na ne amma wani ka riga musu limanci, shi ne zai zama limami. Saboda haka makaho zai iya limanci, ba tawayar da yake da ita ko rashin lafiyar da yake da shi ba zai hana shi yin wani rukuni ba. Amma misali wanda yake shanyayyen kafafuwa, misali wanda yake da kafafuwa abin nan shan inna, ba zai iya tsayuwa ba. Ko wanda ya rasa kafafuwansa ba zai iya tsayuwa ba, kaga wannan ba zai iya samun wani rukuni daga cikin rukunan sallah ba. Ko wanda yake akhras, wanda yake bebe ne ko kurma ne baya iya magana, kaga ba zai iya karatu ba. Karatun Fatiha rukuni ne a cikin sallah, shi a karan kansa sallar sa tayi, amma kuma zai iya jawo mutane zai rasa yi musu wani rukuni da ya kamata a ce an same shi ko yawa jaba a same shi. Saboda kaga wannan tawaya ce wacce za ta hana shi zuwa da wani rukuni daga cikin rukunan sallah, to wannan kaga ba zai yi limanci ba. Amma misali idan mutum abin nan ya rasa kunne daya, kaga ya samu tawaya, ko ya rasa hannu daya, ko yana da dungulmi, to wannan ba zai hana shi yin komai daga cikin rukunan sallah ba, to wannan zai iya limanci. Saboda haka ita tawayar ana dubawa, idan tawaya ce wacce za ta hana mutum, za ta hana liman aikata wani abu wanda rukuni ne a cikin rukunan sallah, kamar tsayuwa ko karatun Fatiha, to wannan ba zai yi limanci ba. Idan kuma tawaya ce da ba za ta hana shi zuwa da sauran rukunai ba, ko da ko wani abu na sunna ma zai kubuce, wannan ba zai yi, ba za a hana shi limanci ba, limancin sa ya inganta.
Sai sakon Suraj Rabiu Katsina wanda ke cewa malam Allah kai mana karin bayani akan yadda ɗan kai nayi a kasuwanci za su kubuta daga fadawa alaka.
To ba ɗan kai nayi ba, kowa ma duk wani ɗan kasuwa hanyar da zai kubuta daga fadawa halaka shine ya je ya karanci ko ya sanya harkar kasuwanci take, ba wai ɗan kai nayi kawai ba. Ni ban san me ɗan kai nayi yake yi ba, da ba harkar kasuwanci nake ba, amma hanyar kubuta daga fadawa cikin halaka wannan ta shafi kowa da kowa. Duk wanda zai harkar kasuwanci ya kamata ya san hukunci na kasuwanci, ya san me shirin ciniki, alal akalla ya san kuma irin cinikin da musulunci ya haramta da wanda ba a haramta ba da wanda aka haramta, ya san irin waɗannan. To wannan shine zai kubutar da shi. Saboda haka abin ba ya takaita ne akan dan kai nayi ba. Dan kai nayi wani bangare ne daga cikin bangaren yan kasuwa, inda a ce ka tambayi wani abu da shi dan kai nayin yayi kake so ka san hukuncin wannan abu sai ma bayani. Amma abin da yake a dunkula haka, to jawabin shine kowa ma in yana so ya kubuta daga fadawa halaka shine je ya san yadda kuncin ciniki suke.
Yawa sai Habibu Sana Abdullahi wanda ke cewa malam menene kul'i kuma saki nawa yake nufi, shin ana iya yin komai idan an yi shi?
To kul'i shine mace ta fanshi kanta daga wajen mijinta yayin da ya kasance miji mace ba ta san mijinta, ba ta iya san mijinta ba wai dan yana cutar da ita ba, ita dai haka kawai ta ga ita yanzu ba ta sha'awar zama da shi. Idan cutar da ita yake yi to wannan ba kul'i za a yi ba, sai dai a je kotu kariya tilasta masa ko dai gyara halinsa ko ya sake ta. Amma idan ita ce ta ji ba ta san shi, me ya miki, ni dai ba abin da ya mu, bai ana da ci da sha ba, ba abin da ya rage ni, amma dai ni kawai ba zan iya zama da shi ba saboda ina tsoron kada in shiga haƙƙinsa, kada in je in shiga haƙƙinsa in cutar da addini na. To in ta kawo wannan uzurin to shikenan sai a sai ki bashi sai ki mayar mishi da abin da ya kashe wajen auren ki, ki fanshi kanki. To wannan shine ake cewa kul'i, shari'a ta yarda da shi a lokacin da ya tabbata cewa mace ita ce ta ji ba ta son zama da mijinta saboda tana ganin za ta tauye masa wani abu na haƙƙinsa kuma za ta cuci addininta. Idan ya kasance mace haka kawai ta ce za ta rabu da mijinta, saboda me? Saboda yana tauye miki, zaki ragu ne a addininki ko zaki tauye masa wani? A'a, ita ba wani abu bane haka dai kawai. Shikansa wannan malamin suna cewa bai halatta ba, bai halatta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mukhtali'at kunna al-munafiqat, kija matan da suke neman hul'i haka nan babu dalili, ba ki bai lokacin da yazo yana neman ki ka yadda kin aure shi, kina son shi, yana son kin aure shi, kuma kin zo gidan shi yana baki dukkan haƙoƙin da ya kamata ya baki, ci da sha da kula da kulawa, haka kawai wata zo ta sa miki wani wata huduba sai ki ci kawai, to baraki hul'i ke ki fita ki saki wani mijin, to wannan haramun ne mace ta yi wannan, haramun ne mace ta yi wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wata mace da ta nemi mijinta ya sake ta, ayyuma imra'atin talabat ko sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ma ba'sin lam tadkhul aljanna, dukkan macen da za ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da wani dalili ba haka kawai, Annabi ya ce to wannan ba ita ba aljanna. Sauka ka ga wani haramun ne. Amma idan ta ga cewa za ta iya cutar da shi a addinin, za ta iya cutuwa a addininta saboda wasu kila ko wasu haƙoƙinsa da ba za ta iya biya masa ba, tana gudun ta cutu a addininta, to wannan babu laifi ta ainihin nemi hul'i, kamar yadda matar Sabit ibn Qais ibn Shammas ta yi lokacin da ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullahi Sabit, ba na kin komai nashi na addininsa ko ɗabi'unsa. Shi wannan Sabit ibn Qais ibn Shammas kusan Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya bayyana dan aljanna ne, ya bayyana dan aljanna ne shine wanda lokacin da Allah ta'ala ya saukar da fadar Allah da yake cewa la tarfa'u aswatukum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah ta'ala ya ce ya ku wanda suka yi imani kada ku rika daga muryar ku akan muryar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kada ku je ayyukan ku su rushe ba ku sani ba. To lokaci kuma yana da murya wacce take mai kauri, muryar sa ba ya iya magana a hankali, haka Allah ya yi shi halitta sace haka, in zai magana sai diya cika guri da hayaniya to da yaga haka sai daina zuwa majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yaga kwana biyu bai ganshi bai ce ina Sabit aka ce ai yana can gida ai ce aje a binciko me yasa ba zuwa ba ya da lafiya ne me ya dame shi aka je aka same shi ya hada kai da guiwa yana kuka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ganin ka kwana biyu a majalisa yace ai ni na halaka ni dan wuta ne na gama halaka kawai ni dan wuta ne saboda Allah ta'ala ya ce a daina daga murya wanda duk baya daga a daina daga murya duk wanda yake daga murya gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam to aikin sa sai rushe yace dan haka ni ayyuka na sun rushe habita amali wa ana min ahli an-nar aiki na ya rushe ni kawai wuta zan tafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ce masa aikin sa bai rushe ba kuma shi ba dan wuta bane shi dan aljanna ne a gaya masa aikin sa bai rushe ba kuma shi dan aljanna ne kaga ya samu bishara daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa shi dan aljanna ne kuma da ƙarshe a yakin Musailamatul Kazzab abin da yakin da aka yi tsakanin musulmi zaman Sayyidina Abubakar da Musailama wanda ya da awar annabci anan ainihin yayin shahada cikin waɗanda suka fita wannan yaki a zamanin Sayyidina Abubakar to duk da wannan falala ta shi wannan bawan Allah matarsa ta tsoro ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ni ba abinda na rena na addinin Sabit ba rena komai na addinin sa ba ba rena komai na dabi'un sa da halayen sa sai dai ni akrahul kufra ba'da al-islam ina kin a ce ina koma kafirci bayan musulunci na to kada in zo in yi tai masa abinda karshe zan zo har ma in je ina kafirci ban sani to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ataruddina alai hariqatahu ya bata gonarsa a matsayin sadaki zaki mayar masa ta ce eh ta mayar masa wata ruwaya ma har da gari ya ce to ka sake ta saboda haka hul'i shari'a ta yadda da shi idan abubuwa suka kici suka cinyewa mace ta gaba za ta iya amma idan mijin ne yake cutar da matarsa to anan ba a cewa akwai wanda zai rike matarsa domin ya karbi kudin sa wato shi ya cutar da ita kuma ya kisakinta kuma ko ya ji baya san ta kuma ya kisakinta kuma ya rike ta to Allah ta'ala ya hana cewa kada ku rike su litazhabu bi ba'd ma ataytumuhun aw la tumsikuhun litazhabu bi ba'd ma ataytumuhun kada ku rike matanku ba kwa san zama da su amma ku rike su dan ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka ba su Allah ta'ala ya hana wannan to kuma shi hul'i malamai suna sabani hul'i saki ne ko kuma bata auren ne akwai bambanci tsakanin a ce talaq a ce fasq in ka ce talaq kaga saki shi saki akai saki akwai idda sannan saki ana lissafin sa ce yayi saki da yayi biyu yayi uku amma aka ce auren ne ya baci yayin da ta bashi abin din sa ya karba ya yarda to shikenan yanzu tsakanin su ba maganar aure ba kuma saki bane auren ne ya baci to shi fashi bata aure ba a maganar idda sai dai ta haila guda daya shi ne sibra'i sannan kuma babu maganar ya dawure ita sabanin saki akwai dawo to shi yasa wasu da suka ce saki ne sai suka ce to talaq ne ba'in saki ne wanda yake babu komai wato kamar saki uku ne tunda in har zai sake ta da hul'i kuma zai iya dawo da ita kaga kenan abin ya zama bambara koi bai yi ba to shi yasa wasu malamai sai suka ce saki ne amma ba'in to amma maganar saki cewa saki ne ba'in wannan bai tabbata ba abinda yafi inganci shine da hul'i bacewar aure ne batawar bace shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wacce ta hul'i da cewa ta haila da dan da saki ne to da ba za a ce ta haila da sai ce ta yi idda ta yi tsarki uku sannan kuma za mu ga yadda Allah ta'ala ya jero maganar saki din ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan ce wala yahillu an ta'duluhunna tadhhabu bi ma ataytumuhun Allah ta'ala yake cewa at-talaqu marratan saki saubi wato saki ne ɗaya bayan ɗaya mutum ya saki matarsa sannan kuma daga baya in ya dade ita sake ta at-talaqu marratan ce fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan ko in ya sake ta yaga zai iya dawo da ita to in ya dade ita rike ta bisa adalci in ko ba zai iya rike ta da bisa adalci bai sake ta sannan Allah ce kada ku rike su don ku tafi da wani abu da wani abu da kuka ba su mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah, sai dai idan miji da mata sun ji tsoron ba za su iya tsaye da haddin Allah ba, wato suna ganin cewa za su shiga haƙƙin junan su. In khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bi, idan suna jin tsoron ba za su iya tsaye da haƙƙin Allah ba, to babu laifi a kansu cikin abin da ita matar ta fanshi kanta da shi. Wannan shine maganar khul'i, maganar khul'i ya zo. To daga nan kuma sai Allah ta'ala ya ce tilka hududullahi fala ta'tuduha, sai kuma ya kawo maganar cewa fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, sai ya kawo maganar saki da uku. To da a ce khul'i saki ne, an yi maganar saki biyu, aka yi maganar khul'i aka sake maganar saki, to sai zama saki hudu. Wanda kuma Allah ta'ala ya magana saki uku ne, saki uku ne shine za a yi in aka yi sai an sake yin wani aure, an fito sannan a maida mace. Ta haka malamai suka ce to tunda aka gitta hul'i a tsakiya, bayan an faɗi saki biyu aka faɗi hul'i, sannan aka sake faɗin wa in tallaqaha, to wannan ya nuna kenan hul'i ba saki bane, dan da saki ne sai zama sakin hudu ne. Saboda haka hul'i magana sahihiya shine hul'i fasakh ne, ba ta aure ne kuma ba a kome, dan aka yi kome kuma ya zama bambarakwai. Ma daga baya idan ta ga cewa za ta iya dawowa ta aure shi, baya haramta ta aure shi inda a ce za su yi hul'i, kuma daga baya ta ji cewa ta yi nadama, ta ga cewa abin nan da ta yi bai dace ba, saboda haka tana so koma su yi aure, babu abin da zai hana ta aure shi. Amma in ka ce saki uku ne, hul'i a matsayin saki uku yake, to koda ta ji tana son ta dawo sai ta kuma yi wani aure, wanda shi kuma ba haka bane. Saboda haka hul'i ya halatta a irin wannan yanayi da muka yi bayani, sannan kuma ba saki bane bisa magana mafi inganci cikin maganganun malamai, faski ne, sannan mace za ta yi haila guda ɗaya ne bayan hul'i, ba idda za ta yi ba. Sannan kuma ya halatta idan miji, idan matar ta ga cewa za ta dawo ta ci gaba da zama da mijinta, ta sake ɗaura aure tsakanin su, ta dawo ta zauna ƙarƙashin sa.
Sai wannan ya ce menene hukuncin matar da ta yi aure kafin ta kammala iddarta, kuma har ta yi kuma ya hukuncin ɗan da ta haifa a wannan auren?
Da auren da aka yi shi cikin idda bai yiwu ba, aure ne wanda yake na aure ne batil. Matar da take idda, sawa'un iddar mijinta ya rasu ne ko kuma iddar an yi mata saki ne, saki ɗaya ko saki biyu, in saki ɗaya ne saki biyu dama matar wani ce. Duk matar da mijinta ya mata saki na farko ko ya mata saki na biyu, to tana nan a matarsa har sai ta gama idda. To kaga idan ta je ta yi aure a cikin idda, kamar ta yi aure ne da igiyar wani a kanta, saboda haka wannan aure ba inda zai ma zauna. Idan idda ce ta wato idda ce ta kaba, mijinta ya rasu, ko kuma a'a idda ce ta saki uku, kaga wannan ba maganar daman ta koma gurin mijinta. To in ta yi aure a cikin idda, shi ma wannan auren bai yi ba, saboda ta yi aure a cikin lokacin da Allah ta'ala ya hana mace ta yi aure, wala tazimu uqdatan nikah hatta yablugha alkitabu ajala, kada ku tunanin ɗaura aure har sai wannan farali ya kai lokacinsa, wato shi ne sai ta gama iddarta sannan aka halatta masa, saboda aka yi auren bai yi ba. Saboda haka inda rashin sani suka yi, ko shi mijin bai san bata gama idda ba, ita da wuya ta san cewa bata gama idda ba, sai dai in ta jahilci hukuncin, ta jahilci cewa in mace tana idda bai halatta ta yi aure ba, in ta jahilci wannan, ko shi mijin bai sani ba ya aure ta, to da zarar sun sani dai auren ya lalace, auren ya lalace, kuma za ta sake dawowa ta kammala iddar shi wancan mijin da ta ɗauko iddarsa ba ta gama ba, sannan ta zo ta yi iddar mijin na biyu wanda ya aure ta bisa abin tana cikin idda, ta yi iddarsa. To idan da ganganci suka yi, wasu malamai suna cewa ba za su taɓa sake ba za su taɓa yi wa kuma su sake aure ba har abada, domin a nan sun yi ƙoƙarin su samu abin da shari'a ba ta yardar musu su same shi a lokacin ba. To a yi musu uquba da su rasa abin ma gaba ɗaya. Man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi, wanda duk yayi kokarin ya jawo ya gaggauto da abu kafin lokacin sa, ai masa uquba ta hanyar a hana shi. Haka wannan ra'ayi ne na Sayyidina Umar, in aka samu matar da ta yi suka yi aure cikin idda, zai raba su kuma zai musu horo, bayan ya musu horo kuma zai ce ta je ta yi idda, ta kammala iddar mijin farko, sannan ta yi iddar namiji na biyu, kuma za su taba sake aure ba da shi wannan na biyu da ya aure ta. Shi Sayyidina Ali yana ganin koda da ganganci ne ba zai hana a ce su yi aure ba, wanda ra'ayi ne daga cikin ra'ayin kuma wasu malamai. Jumhur dai suna tafiya ne akan ra'ayin, wato akan ra'ayin Umar, amma wasu tafi akan ra'ayin Ali cewa za ta iya yin aurensa, amma bayan tayi idda, ta kammala idda farko kuma ta kammala idda sa ta biyu, sannan shi ya shiga cikin manema ta aure shi. Amma Sayyidina Umar yana ga inda ganganci suka yi ka kyale su su yi aure, dan ya zama wannan horo ne akan su. Abinda suka haifa dan su ne duk wani aure da aka yi cikin shuruha ana da san cewa aure ne, ba abinda aka samu ba a kore shi daga mijin, wanda dan su ne.
Sai sakon Aliyu Sani wanda ke tambayar wane ne Ibn Salul da kuma rayuwarsa.
To shi wannan ba wani mutum arziki bane har da ta damuwa da ajin rayuwarsa. Abdullahi Ibn Ubay Ibn Salul shi ne shugaban munafukai a Madina a zamaninsa, shi ne shugaban munafukai asali. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yau hijira, kafin yau hijira ana shirin a bashi sarautar Ausu da Khazraj. Da cewa Ausu da Khazraj gaba daya kabilu ne guda biyu wadanda suke rigima da juna kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, ko kafin musulunci ya zo ya sasanta tsakaninsu. Kuma shi kuma wannan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul na cikin Khazraj, amma duk da haka ana girmama shi, duka kabilun biyu kowa yana ganin girmansa. To ana shirin a yi bikin nadin shi a matsayin sarki na duka kabilun guda biyu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira tare da sahabbansa da suka yi imani. Wannan mutanen da suka yi imani cikin kabilun guda biyu, Ausu da Khazraj, suka karba Annabi sallallahu alaihi wasallam hannu biyu. To hijirar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zuwa Madina sai ta lalata masa dukkan wancan shirin da aka yi na nada shi shine sarki na mutanen Madina, ko Larabawan Madina, ko Ausu da Khazraj. To wannan abun da ya faru sai ya zamana shi ya kullace Annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa, yana jin haushin musuluncin, ma kan cewa musulunci shi ya kawo masa matsala, yana kokarin samun shugabanci ya samu mulki, amma zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa komai ya lalace ya tarwatse. To tun daga lokacin sai ya shiga gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma yana nuna shi musulmi ne, yana fushuwa, yana zuwa masallaci, ana sallah da shi, ana zuwa majalisa, ana shawara da shi da sauransu, amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya san munafiki ne, saboda yayi abubuwa da dama waɗanda suka tabbatar da cewa shi munafiki ne. Shi ne mai cewa in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azal, shi ne mai cewa la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfaddu, shi ne mai irin waɗannan maganganu wanda Allah ta'ala ya gaya mana cikin suratul munafiqun, cewa in aka dawo Madina sai mafi daukaka, yana nufin shi karan kansa, ya fitar da mafi kaskanci, wato sai shi da magoya bayan sa sun kori Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai, shi yana daukan kansa shine mai daukaka, su ne yan gari, su kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da suka yi hijira duk baki ne, saboda haka kaskantattu ne za su kore su. To alqur'ani ya bada labarin wannan, an zo an ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da Zaid ibn Arqam, an zo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, cewa ga abinda Ubay ibn Salul, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya faɗa. Haka yana da abubuwa miyagu da ya ta nunawa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa yana kan jakinsa, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya toshe hanci wai saboda warin jakin Annabi sallallahu alaihi wasallama, har ma yake cewa ai shi yadda suke da waɗannan baki, kamar yadda masu karin magana ne suke cewa sammin kalbaka ya kulk, kamawa karanka abinci ya ce koshi ya cije ka. Wato wai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai sun zo baki ba su da ci, ba su da sha, sun taimaka musu, sun ba su ci da sha, yanzu kuma sun takura musu. To da irin waɗannan maganganu waɗanda suke nuna cewa mutumin kafiri ne a zuci, ko da zai nuna musulunci a baki. A Badar, da aka je Badar, yakin Badar, ai juyewa yi da mutane da dama, shi ya ce ba zai ci ba, ya kuma dawo da wasu mutane da yawa suka biyo shi, wanda suka yadda da shi. Haka wanda shi ne ra'asul munafiki da ake magana, shugaban munafikai. Duk da haka lokacin da ya rasu akwai dan sa mumini shi ma sunan shi Abdullahi dan shi ma sunan shi Abdullahi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yazo ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya masa sallah sayyidina Umar ma yana riki Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi masa sallah ba mutumin da yake kaza yake kaza kaza Annabi yana cewa a'a ni zan masa sallah mutakar dai ba Allah ne ya hana ni ba mutakar ba Allah ne yake kan in masa ba zan masa har shi dan nasa ya kuma roƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bada rigarsa ai masa likafani Annabi ya yadda ya dauko rigarsa ya je shi da kansa ma ya sashi a cikin kabari to amma duk da haka Allah ta'ala ya gaya masa cewa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqu ala qabri kada daga kansa kakka sake yi wani irinsa sallah ko ka tsaya akan kabarinsa kana masa addu'a Allah ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ka nema musu gafara ko kakka nema musu gafara in zaka nema musu gafara sau 70 wato bila adadin shine ake nufi da 70 Allah ba zai karba musu ba Annabi ya ce da na san in na kara akan 70 din za a karba sai in kara wanda ya nuna cewa fadar 70 anan tana nufin bila adadin ko da nawa zaka yi Allah ba zai karba ba wannan shine dai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a takaice
to alhamdulillah mai sauraro duka a daman ka karshen shirin a wannan rana ta Asabar amma ka mun sallama dai kuma za ku iya aika da sakonninku akan lambobin wayar da aka saba 0800 555 4413 ko 0700 786 442 ko kuma cikin 0700 360 4455 ko kuma ta adireshin mu na email a fatirahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatirahma da ke dandalin sa zumunta na Facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon Rahma Faransa cikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangona FM da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano sai wanda yake tura mana sautin akan na'ura Bashir Idris Ngoko Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.